Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce wasu tsirarin mutane ne ke rike da arzikin Najeriya waɗanda suke zo na joyin ƙasar nan da ba su wuce hudu zuwa biyar ba. Mai mataba sarkin Kano Malam Muhammad Sunusu na biyu ya koka dangane da kalubalen da ke tattare da cigaban yawan jama'a a Najeriya da buƙatar yin abin da ya kamata domin kaucewa zama taron tsintsiya babu shara. An ankarar da gwamna Abdullahi Umar Ganduje dangane da kalubalen da ya kamata gwamnatin sa ta fuskanta bayan nasara a kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamnan Kano domin cire Kanawa kitse daga wuta. Ahalin kwankwasiya a Kano sun bar ranta ƴaƴan ƙungiyarsa daga karɓar shahadar jam'iyyar APC ƙarƙashin gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Duk da cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum, Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Yayin bude taron tattalin arzikin ƙasa karo na 25 yau a birnin tarayya Abuja, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce wasu ƙalilan ɗin mutane ne ke riƙe da dukiyar ƙasar nan a daidai lokacin da miliyoyin 'yan Najeriya ke fafutukar yadda za su rayu. Ya ce ƙalilan ɗin mutanen suna zaune ne a jihohin Najeriya da ba su wuce hudu zuwa biyar ba, har da birnin tarayya Abuja. Yana mai ra'ayin cewa dai a yau mutane da dama suna kuskuren tunanin cewa tara dukiya shi ne ke kaiwa ga matakin nasara a rayuwa, wanda kuma akwai tawaya a cikin wancan tunani nasu. Ya ce ƙwararru na ba da misalan alƙiblar harkokin tattalin arziki ga waɗansu masu hannu da shuni. Ko da yake ya ce ita dukiya ana iya mata fassara da tarin kuɗaɗe ko kuɗai kadarori, to amma a duniyarmu ta yau an hakikance cewa dai matukar al'umma da shugabanni suka ci gaba da tafiya a wannan tunani, to fa dole ake samun rashin daidaito. Amma daga dukkanin al'umma da ta ci gaba za ka iske cewar mafi yawan mutanenta suna rayuwa ne cikin mutuntaka da kuma dai tsari nagartacce. Bugu da ƙari, Buhari ya yi amfani da wannan dama wajen taron na tattalin arziki wajen bayyana cewa dai idan ana son fuskantar kalubalen yawaitar al'umma, sha'anin tsaro da kuma na cin hanci da rashawa wajen bunƙasa tattalin arziki, dole ne manufofi da kuma tsare-tsaren gwamnati su zama sun samu haɗin kai daga dukkanin ɓangarori ta yadda za a gudu tare a tsira tare. Domin ya ce Najeriya na da aƙalla mutane miliyan 200 da ke zaune a jihohi 36 har da birnin tarayya Abuja, amma kuma wasu ƙalilan ne suka rike dukiyar ƙasar waɗanda suke zaune a jihohi 4 zuwa 5 da birnin tarayya Abuja. Wasunsu ma muna nan tare da su. Wannan ta bar sauran jihohi 31 da yawan mutane aƙalla miliyan 150 a cikin jiran tsammanin samun wata dama domin dai su ma su motsa. Wannan ya ce shi ne umal abayisin wasu ƙalubale da muke gani na tsaro a Najeriya da kuma kewayenta. Cikin mahalarta taron na tattalin arziki akwai mai mataba sarkin Kano Malam Muhammad Sunusu na biyu, wanda cikin jawabinsa shi ma dai ya koka dangane da cigaba da yawaitar mutane a ƙasar, wanda ya ce yana barazana ga ɗorewar zaman lafiya da kuma dai kwanciyar hankalin al'ummar ƙasa. Yana mai ra'ayin cewa dai gazawar gwamnatocin baya wajen yin abin da ya kamata domin amfanar yawan jama'ar da ke Najeriya ta hanyar da ya kamata, musamman ma dai matasanmu, su ne suka haifar da matsalolin tsaro da suka haɗar da sace-sacen jama'a masu aikin tayar da ƙayar baya da kuma dai rikicin Fulani da makiyaya. Ya ce mutane suna maganar cewa dai yawan mu abin alfahari ne da ka iya zame mana kadara, amma kuma dai har yau nan mun kasa amfanuwa da yawan da muke da shi. Maimakon haka ma yana neman zame mana matsala domin tushen matsalolin satar mutane domin ansar kuɗaɗen fansa, fashi da makami da Boko Haram da kuma shaye-shaye miyagun ƙwayoyi. Dukkaninsu sun ta'allaka ne da yawan mutane da yake ci gaba da samu, wanda kuma a yanzu babban ƙalubalen shi ne ta yaya za mu sauya wacce matsala domin ta zame mana nasara, tunda an yarda cewar yawan jama'ar ta wata fuskar wani abu ne na alfahari da za mu iya amfanarsa. A cikin kalaman mai mataba sarkin Kano Malam Muhammad Sunusu na biyu yayin taron tattalin arzikin Najeriya da aka gudanar a birnin tarayya Abuja, wanda kuma suke zuwa bayan ganin hoton shi mai mataba sarkin da kuma gwamna Abdullahi Umar Ganduje na yawo a kafafen sada zumunta na social media da ke nuni da cewar wani zama ne aka yi domin cimma daidaito tsakanin shugabannin biyu bayan tsawon lokaci da aka kwashe da tsatsamar alaka. Alhaji Bashir Hayati Jantile ya zo domin tabbatar wa duniya cewa dai ba ko shakka an dauki gabara cimma maslaha tsakanin su, wanda kuma matukar dai haka ya cimma ruwa kamar dai yadda yake da yakini, to fa ba shakka zai haifar wa kanawa da mai ido.
Duk mutumin jihar Kano mai kishin jihar Kano wa'annan shugabanni guda biyu mai girma gwamna Gandujin da mai tsama sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu idan Allah ya isa kansu a hade yake to Kano za ta samu ci gaban da kowa sai ya mamaki amma rashin zaman lafiyar su to idan mutun ya san me yake a Kano to bai kamata shi ma yi bacci ba domin Kano ba ta da lafiya kuma mai girma gwamna Gandujin bai bar masokin sarkin Kano ba sai karfe 2 dare din mai hankali sai ya murna domin sun samu wata gaba na tattaunawa wannan a hankalce a tsarance al'adance za ta sauke duk wani abu na bacin rai da yake ran mai girma gwamna da mutum sarkin Kano sannan wasu mutane kuma da waɗanda suka samu wannan damar suna faɗar abubuwa da bangaren mai martaba sarki da bangaren mai girma gwamna to su ma an ba su kunya domin sun zauna sun tattauna wanda a matsayin su na shugabanni guda biyu su kadai ne suka san me suka tattauna a ciki
amma su sauran al'umma har yanzu musamman ku da kuke makusanta ba ku iya sanin me aka tattauna ba duba da tsohon awannin da aka share ana waccan gana tsakanin shi gwamna din da mai martaba sarki
ai wannan zaman kawai a ce mai girma gwamna Ganduje ya dau kafa ya ziyarci sarkin Kano a wannan haidi da aka shiga tun lokacin azumi zuwa yanzu ya isa abin murna ya isa nasara
amma yana gani ba wannan ne karo na farko ba ana zama kuma daga baya kuma sai a sake jimbullar wasu abubuwan ba a ganin kada a ce za a sake tajiya tajiya
wannan zaman na musamman ne domin duk zaman da suke akwai tsakani wannan ku shi da shi ne wanda akwai soyayya tsakanin sa ta Allah lokacin da shi yana gwamnatin mulki shi kuma yana mataimaki Allah kai ne ya tsakanin su saboda haka akwai shedanin mutane akwai kuma shedani na gaske da Allah ya maganin su fatan mu shi ne wannan abu da Allah ya kawo duk miki hin jahar Kano ya ci gaba da murna da addu'a na ubangiji Allah ya tabbatar da alheri domin zuwan kansa alheri ne kuma fitowar da suka yi har ma aka yadda a dau to a aika don kowa ya gani shi ma sako ne saboda haka wannan zaman ya sauke tension na kashi 70 a Kano domin jama'a suna Kano alheri saboda haka su tsara a cikin da zaman ganin alheri duk abin da ya wuce ya wuce
Alhaji Bashir Hayati Jantile magalkatun siyasar kanan da hadaman kwankwasiyya irin su matashi Bashir Sanata ke mamakin yadda jami'ar APC ke kirarin sun amshi wasu matasan kwankwasiyya daga jami'ar PDP da suka sayo sheka domin da Ahmad Nasir da tafiya gwamna Abdullahi Umar Ganduje a Kano wato kenan bayan da kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a jihar ta tabbatar wa gwamna nasara zaben da ya gabata a cewar sanata ba komai aka yi ba face an guli da kan zabo
mutanen nan sun ce an ba su zabe amma ko kare baka gani yana murna yana farin ciki da wannan yanayin da aka ba su ba illa iyaka Kano ta yi tsit wanda kuma saboda ba su da magoya baya sai yanzu suke debo yara akan titi su kai su gidajen radio su rinka cewa wai su ƴan kwankwasiya ne sun cire jarhula sun dena kwankwasiya sun koma APC to da haka duk wani inda kuka yi kulli sai mun zo mun warwarewa mutane kuma duk wani koi da kuka ajje sai mun tarwatsa su mun fasa shi saboda muna so mu nuna mutane true color din ku dan mutanen Kano su gane wai suwaye ku din nan saboda ba ku da farin jini
wato wani kuma da ma kake yi ga sanan sun ci zabe sun ƙara ci a
ko to kaga in gaskiya ne ai in har cin zaben suka yi sai su miƙe kafa sai su fara tunanin yadda za su yi gwamnati kana kallo fa wata hudu da doriya har yau babu cabinet a jihar Kano babu commissiononi babu advisers babu SA
sauri me kake yi
ai barka jina ga maka in sun kwaci gwamnati to wajen tafi kashe da gwamnatin nan fa ake yi dan haka ni na san cewa wannan gwamnatin babu inda za ta dama gwamnati ce muna fada ta doki difini gwamnati wacce ba lataccer gwamnati ba su al'umma suka
shirye sanata ba za ku aje makaman ku na siyasa ayi mulki yanzu batun da siyasa ta kare a tarihi gaba
a to ai siyasa ba ta karewa a Kano mu sanda muka fadi zabe ma 2003 a lokacin mu ka fadan barcin zabe na 2011 wanda shekarar jagora Imamu Kunkusa 8 baya kan gwamnati ya bar gwamnati a lokacin da Kanawa suka zabi Malam Ibrahim Shekaru amma da ya dawo 2011 yayi engineering yayi networking yayi aiki tukuru sai gashi ya karbe gwamnati a hannun Malam Ibrahim Shekarau dan haka ni ban taba ganin gwamnatin da aka zaba suka ki mika mulki salin alin ba sai wannan gwamnatin fi sabilillahi mutane ba sa tare da ku amma ku dage ku kafe kai da fata ku ce ku lalle sai kun mulki al'umma ina aka taba wannan matar shige ba ta daraja ya kamata ku kyale wanda mutanen Kano suke so excellency Abba Kabir Yusuf yazo ya shimfida mulki bisa kwarewa da adalci
kuma me yasa ba za ku yi hakuri ba a tsare 2023
taya za a yi mu hakura a sarar da haƙin al'ummar Kanawa bayan Kanawa PDP suka zaba sannan kuma a ce mu kyale mu zura ido mu kalla ai ba mu yi talakan Kano adalci ba
to amma Bashir sanatan yana waɗannan kalamai ne a gabar da Aminu Mai Dawa Fage yake cewa dai koda wacce nasara da ake jin an samu akwai sauran magana baya wai gawa ta rike mai wanka yana mai ra'ayin ba wani abu ne ya faru a Kano ba face tukuici hukunci na a gaba a kotun dauka kara
kuma muna yiwa jagoran gwamnatin jihar Kano murnar cin kuna makwado me cin ku na makwado
ido ai shi da yake shekarun sa sun kai sani zai sani saboda duk mutumin
da al'umma kuma da gari da kake ga ya kamata ai su masa sani
to ai ba masu shekarun garwa al'umma gari su ma shekarun sa kan ballallu ne kowa ya san cin ku na makwado ba wanda bai sani
aidan sai ka bada ta'aliki ko
a ba wanda zancan ta'aliki mu abinda muke so yanzu muna so mun ga tukuici a jihar Kano zamu ga hukunci a Kaduna
kamar ya
ito abba gashi ba tukuici akai a jihar Kano zaben 9 ga wata ba a yanke hukunci akan sa ba an zo an yi abin da akai an yi tukuici an yi zabe an fadi abin da aka fada an tattara an ce ga wanda ya ci zabe kuma wannan gwamnatin daga sama har ƙasa
wai da ma kuna da yakini akan cewa zaben 9 ga wata din akwai wani abu da zai ba ku hasken nasara
alhaji wata irin makaranta kai ne ta gindin kuka kai ko
haka ne mai isa ku ka kare da aka shiga zagaye na biyu da ku
a'a to ai wannan baka da yadda zaka yi tunda abu ne na abin zabe da doka da oda
ai kuma dokar ta yadda in dai kuna da kalkalma na hujjojin cewa ku ka ci zabe bai kamata ku yadda shiga zagaye na biyu
yanzu a ara ma bakaken kaya ka bambanta mun tsakanin miliyan 1 da 100,987 wanne yafi ni yawa
wanne irin bakaken kaya
a'a wanne irin bakaken kaya ban lauya in lauyan zaka wa su jami'ar da kowa yake gudunta
yanzu dai na fahimce ka har yanzu ba ku fada tsammanin cewa za ku samu nasara ba a gaban da wace kotu da kuka dauka ka
alhaji wanne irin tsammani wanda za a kayar a gaban matan sota duniya za a yi karfi mun riga mun ci zaben mu mun ka da su an riga an sani saboda haka wannan wani abu ne na biyan bukata akai zamu je mu
gani kamanta kuma hujja kotu ta yi amfani da shi ta tabbatar masa da nasara
ba wata hujja ta yi amfani da dokoki na wasu sardira da abubuwa da tayi tace in an ga gyara a gyara wani hukunci aka taba yi ko ma hukunci za a yanke wa a ce
nan can din saka ce ba su ga gyara ba sun tabbatar da hukuncin da tayi gaskiya ne fa
to bari mu tafi da kai can su ce ba su ga gyaran ba sannan sai ka tambaye ni wannan magana alhaji haushin bakin kare baya hanin kura shiga gari komai duhun garin sai ta shiga ta fito da shi
Aminu Maidawa Fage Malaka jami'ar APC da wakilin al'umma karaye a zauren majalisar dokokin Kano Honorable Nasir Abdullahi Dutsen Amare ke taya gwamnati Abdullahi Umar Ganduje daga nada wacce shari'ar
samun nasarar wannan zabe Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya fara kadimul Islam da mataimakin sa Dr. Nasir Yusuf Gawuna bisa nasarar da aka samu a kotu muna fatan alkhairi Allah ya sa wannan nasara ta zama alkhairi ga al'ummar jihar Kano baki daya Allah ya bashi iko da kwarin gwiwa na ci gaba da ayyukan alkhairi da ya yi a wancan shekara hudu zangon sa na farko da wannan zango na biyu Allah ya bashi ikon aiwatar da abubuwan alkhairi da suka fi na wancan zangon
Honorable kana ganin jam'iyyar PDP za su dauka kara zuwa kotun gaba wannan daukaka kara ba zai kawo muku barazana ga jam'iyyar ku ta APC ba a wannan takaddama da ake yi ta kujerar gwamnati jihar Kano
ko da yaushe wannan nasara ta mu ce Allah da ikon sa ya ba mu nasara a zabe ya kuma ba mu nasara a kotu haka ma in sun je Kaduna haka Allah zai kara ba mu nasara saboda duba da rashin yarda da kaddara da suka yi na ubangiji saboda shi in Allah ya yi ikon sa to ka hakura kuma Kano suna ba wannan gwamnatin ta mu suna goya mata baya saboda duba da ilimi shi kansa da aka zo aka kara kaddamar da shi kyauta a jihar Kano banda abubuwan alkhairin da shi mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje YFR ya zo yi wanda a karan farko ya yi abubuwa na alkhairi wanda talaka ya amfana ga kuma wannan ilimi da aka kaddamar kyauta saboda haka mu a madadin al'ummar karamar hukumar karaye talakawa da kuma al'ummar jihar Kano wallahi muna miƙa godiyar ga mai girma gwamnatin jihar Kano wannan ilimi da aka sa kyauta dan duk na san cewa wannan ci gaba ne dan ba abin da ya fi wannan
Honorable Nasir Abdullahi Dutsen Amare kenan wakilin al'ummar karaye a majalisar dokokin jihar Kano Yanzu kungiyar APC Media Forum reshen karamar hukumar Kumbotso karkashin jagorancin Musa Dan Zaria da muka jiyo sun kai wata ziyara girmamawa ga sakataren ilimi na kadan hukumar Kumbotsan Alhaji Usaini Babafan Shekara domin dai girmamawa da kuma karfafa masa gwiwa wajen ganin ya sauke nayin da aka dora masa har ma dai yayin ziyarar kakatin kungiyar Abdullahi Dan Da ke fayyace dalilan su na bujiro da wannan ziyara
Wannan tawaga da kake gani tawaga ce ta kwamitin yaɗa labarai na karamar hukumar Kumbotso karkashin jagorancin Honorable Musa Sale Dan Zaria suka zo su yaba masu gaishe da kai duba da irin yadda kake ta tiritiri da al'amuran da suka shafi abin da ya shafi ilimi a karamar hukumar Kumbotso a wannan gaba muka zo kara ɗaya daga cikin muhimman mutane da wannan kungiya ta ware take ganin girma da kima bisa ga yadda kuke tiritiri da al'amuran al'umma mai girma Alhaji Usaini Baba Abdullahi wannan tawaga da kake gani ayyukan ka ne ijawo hankalinta shi ya kawo ta gaban ka shine suka zo su gode maka kuma su yi godiya ga mai girma shugaban karamar hukumar Kumbotso Honorable Kabiru Adofan Shekara da iza kulo irin ku mutane masu hazaka masu kishi tsohon headmaster tsohon malamin makaranta tsohon malaminmu domin ni san burne da nake magana a wannan taro muka zo mu gode wa shi wannan chairman da ya dauko ka da bisa fikira da izaro ka kuma kake taimaka al'umma karamar hukumar Kumbotso a wannan gaba wannan tawaga ta ga ya dace ta zo gurinka a wannan lokaci kuma mu gode maka duba da yadda muka ga ya ma zamu zo wannan ziyara ka hana kanka komai ka tsaya kai dako ka jira mu Kai girma yes muna godiya Ubangiji Allah ya saka da alkhairi kuma yadda kace yin ainihin taimakon al'umma na karamar hukumar Kumbotso muna godiya kuma muna ma fatan alkhairi bayan wannan kujera kuma muna maka hasashe Ubangiji Allah ya tabbatar maka da abin da kai domin wannan abin da aka yi tsoro ƙwariya aka yi a gurbinta muna godiya Allah Ubangiji ya saka ma da alkhairi Ubangiji Allah ya rike da hannunka Allah ya rike da dukkan wata basira taka abinda kwakwalwarka bata hango ba Allah ya cusa ma ilhama ka gano kuma ka cigaba da taimaka wa al'umma karamar hukumar Kumbotso Ubangiji Allah ya saka ma da alkhairi mun gode Allah ya saka da alkhairi
bayan kammala jawabin kakakin kungiyar ta APC Media Forum na karamar hukumar Kumbotso Abdullahi Danda Fanshekara shi ma dai sakataren ilimin Kumbotson yayi murna da kuma godiya da wannan ziyara
muna yi wa Allah godiya da ya kawo mu wannan lokaci da muke sauraron ku zo a matsayin ku na yan kungiyar yada labarai ta karamar hukumar Kumbotso to wannan kungiya mu dama a tunanin mu da hangen mu abinda ta zo tai mana muna murna da godiya kuma Ubangiji Allah ya san ni dama can tunda aka gaya min sunayen mutanen da suke wannan kungiya tun ba kafin ku zo nayi farin ciki da murna nake cewa dama irin ku muke muka rasa Allah ya kawo lokacin da irin ku suka fito suka bijiro wajen dabbaga Kumbotso da ƴan siyasa na Kumbotso masu aƙida ta gari masu hangen nesa masu san Kumbotso da ci gaba ba ƴan wawa da wawa su to alhamdulillah tunda mai girma shugaban karamar hukuma ya kawo mu wannan guri dama dai ni malamin makaranta ne ban san komai ba in ba harkar koyarwa ba nayi malamin makaranta tun ma muna haɗe da Kumbotso da Dawakin Kudu mun je ƙauyuka mun zauna a matsayin mu na malamai mun haƙura mun jure muka zo muka zama mataimaka na headmasterci na makarantu daga baya muka zo muka zama headmasterci na makarantu kai sabida ma gogewa da jajircewa da hangen nesa na su malamai sai ga cewa mun dace ma a jefa mu a cikin kungiya ta malaman makaranta
Alhaji Usaini Baba Fanshekara kenan sakataren ilimin karamar hukumar Kumbotso yanzu kuma sai kalaman shawarwari dake bayyana ta bakin Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad ga Gwamna Abdullahi Umar Ganduje musamman dai ta fuskar yadda za a ce da Kano gaba bayan nasarar sa kenan a kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamnan Kano
kamar yadda shugaban ƙasa ya karɓi shawarwari wanda muke bashi na tun farko yau shekara 3 da rabi muke ba shugaban ƙasa shawara da wancan economic management team da yi ba za su kai ƙasar nan tudun natsira ba kuma yau zuga shi tazo ta tabbata saboda haka shawarar da zamu bawa shi ma mai girma governor shine kamata yayi abin da ake cewa shi ma ya hada da socio economic advisory council socio abin da nake nufi anan zamantakewar mu ma yanzu ka duba kadid mun fi kowace jiha rashin zuwa makaranta a jihohin nan wanda ba sa zuwa makaranta in ka duba na biyun su mun fi kowace jiha shan kwaya a Najeriya in ka duba a tattalin arziki ma mun fi kowace jiha yanzu koma baya wanda a karfin tattalin arziki a arewacin kasar nan babu kamar Kano saboda haka ya kamata ya debo mutane shi mai girma gwamna mahankalta masu basira masu kishin Kano masu ilimi duk muna da su a zo a san a wannan gwadabe za a dora a Kano din nan wanda za a ga a'a yau in ka duba yawan al'umma mutanen Kano mun fi miliyan 15 tun batsa na yawan al'umma mutanen Kano mun kai waɗansu kasashe a duniya yawan al'umma to me kake wa mutanen ka tsare-tsare wani tanaji kai musu shekara 10 shekara 20 shekara 30 saboda haka wannan shawara ce wanda muke ba mai girma governor ya zo ya duba idon nan ya duba Kano da idon basira a ga a'a ya za a fitar da jaki ga daga duma
Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad guda cikin yan gwagwarmaya nan Kano
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isa ga dan uwar na Salisu Bafayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a